Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5, sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niya. Ha kuma ana iya samu alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Hafsat Bello dan mai tsoro da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da daren nan da wani sabon shirin. A cikin shirin za ku yi cewa Santa Rabi Musa Kwankwaso ya jingina batun zuwan shi gida Kano, kuma akan wannan batun ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai kuma idan muna da lokaci ku ji abin da wasu ke cewa game da shugabancin yaƙi da cin hanci da rashawa da ƙungiyar tarayyar Afirka ta baiwa shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranta. Kana Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirinsa na labarin wasanni, amma kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani jami'i a hukumar binciken sirri ya bayyana cewa a yau Litinin, Andrew McCabe na biyu mafi girma a hukumar binciken sirri ta FBI, wanda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya soka a bainar jama'a bisa zargin da ake yi mishi na ɓangaranci akan harkokin siyasa, ya bar aiki makonni da dama kafin wa'adin aikin shi ya cika a watan Maris. McCabe, wanda ya ɗauki shekaru 22, yana aiki da hukumar kuma wanda yake rike da mukami na biyu mafi girma har na tsawon shekaru 2. A da yana da niyyar barin aiki ne a watan Maris a lokacin da zai cancanta da a bashi kudaden barin aiki na fansho da sauransu. Amma a cewar jami'in, McCabe sai ya canza shawara, inda ya ce zai ajiye aikin tun daga yau Litinin kuma bai da niyyar dawowa. Jami'in ya bada labarin ajiye aikin na McCabe bai bada wani ƙarin haske kan abin da ya janyo wannan al'amarin ba.
Alin yanzu kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ce Amurka ba ta son yi wa ƙungiyar ta'addancin Taliban da ke Afghanistan magana akan munanan hare-haren da suke kaiwa a Afghanistan din. Shugaban yana faɗar haka ne a lokacin da yake wani zaman cin abincin rana tare da 'yan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kawo masa ziyara a yau Litinin. Ana sa ran za su dubi wasu makamai masu linzami da ake ikirarin mallakan ƙasar Iran ne. 'Yan kwamitin masu za su samu duba waɗannan sassa na makamai masu linzami da jakadiyar Amurka Nikki Haley ta bankaɗo a wani taron manema labarai da aka yi a wani barikin sojan da ke Washington a watan Disamban da ta gabata. A lokacin Haley ɗin ta ce babu makawa, na'uran sojan shaida ce na cewa Iran na taimakawa mayakan 'yan tawayen Houthi da ke Yemen da makaman yaƙi.
Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Somalia sun sanar da cewa an kashe wani babban kwamandan sojojin Somalia tare da 3 daga cikin masu gadin shi, biyo bayan wani kwantan ɓauna da mayakan Al-Shabab suka yi a kusa da ƙauyen Lag Habari da ke kudancin ƙasar. Lieutenant Colonel Abdulrahman Usman Abron na jan ragamar wata tawagar motocin sojoji ne a lokacin da abin ya faru da tsakar yau Litinin. Abron dai kwamandan sojojin ne da ke zaune a Burhakaba, kilomita 180 kudu maso yammacin babban birnin ƙasar Mogadishu. Shaidu sun ce ya ji rauni sosai daga bisani, kuma mayakan suka kama shi suka kuma kashe shi.
A yau Litinin an kwashe kusan mutane 1,500 bayan da rafin Sin da ke birnin Paris ya tumbatsa ya karu da takun mita 4 sama da yadda zurfinsa yake, bayan da aka yi tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a cikin watan nan na Janairu. Ruwan sama har ila yau ya haifar da ɓanna a sama da garuruwa 240 waɗanda ke gabar kogin. Ana sa ran wannan garuruwa da rafin na Sin yayi zai ci gaba da zama a haka a baki ɗayan yinin yau Litinin, amma kuma ana sa ran zai sauka zuwa gobe Talata, yayin da kuma mahukunta ke cewa za a kwashe wato makonni da dama kafin a share dattin da ruwan ya bari a babban birnin ƙasar ta Faransa. sanadiyar wannan bala'i an rufe wasu hanyoyi a birnin Paris aka kuma dakatar da zirga-zirgan kwale-kwale da ke zirga-zirga a wannan rafi. Labaran duniya ke nan ka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A ɗan kwanaki biyu da suka gabata an yi ta gutsuru tsoma a kan zuwan sanata Rabiu Musa Kwankwaso jiharsu ta Kano, inda gwamnatin jihar ta ce kar ya zo, shi kuma ya ƙi ƙasa-ƙasa ya ce sai ya zo, yanzu ya ɗage wannan zuwa tashi. Ga kuma dalilin da sanatan ya bai wa Madina Dauda azantawar da suka yi ɗazu da rana na dalilin da ya sa ya ɗauki wannan matakin.
To, kamar yadda na ce na yi maganganu da shugabanni da yawa a ƙasar nan da Kano da ma wajen ƙasar nan na abin da yake faruwa yanzu a jihar Kano, wanda kowanne sun ba da shawarwari, kuma daga ƙarshe dai mafiya yawan shawarwari na 'yan uwa da abokan arzuka shi ne yadda jami'ai musamman na 'yan sanda suka yi yunƙuri haka. To, duk wani abin da za su yi kawai za su cutar da mutane, kuma watakila dama haka suke so, shi ne ma ga ya dace a dakata da zuwan zuwa wani lokaci.
Wannan mulki na jam'iyyar APC dai da ɗan sauranta, saboda kuwa sai an kai shekara 2019 kafin kila a samu wani sauyi da kake bukata ka gani. Kenan ba za ka je Kano ba gaba ɗaya sai bayan shekara 2019?
To, ki ba zan yi tambaye ki haka, amma duk mai hankali ya san cewar magana ce ta lokaci, kuma na ce ko gobe ko jibi ko citta ai dole a je Kano, kuma duk wani ɗan ƙasa dole ya je jiharsa, dole ya je yawo ya yi abubuwan da ya kamata yi. Wannan tsari ne wanda tsarin mulki ya ba kowa wannan dama, kamar inda ni ma nake da ita.
Za ka buƙaci 'yan sanda kafin ka shiga Kano nan, ya ta yaya za ka shawo kan wannan al'amari?
Muna fata in Allah ya sa muka sami gwamnatin da za ta ji shawara wacce za mu nuna wa abin da ya kamata a yi. To, ko shakka babu a Najeriya sai an yi gyara, an yi garan bawul a kan abin da yake ya shafi harkar shugabanci na 'yan sanda. To, tunda wannan tsare-tsare suka taso, mun yi tsari sosai na aje, kuma al'umma sun karɓi wannan tsari. To, amma sai muka samu labari jami'an tsaro musamman 'yan sanda sun yi tsare-tsare, musamman su rubuto mun takarda na ba sa son aje, mun ba su amsa, to amsar ma ba sa son ma su karɓa. Kuma yau 29 ga wata gashi an ce an cika birnin Kano da kuma jihar Kano gabaki ɗaya da motocin 'yan sanda ɗarurruka, wanda abin ya bani mamaki, kuma na tabbata al'umma za su yi mamaki kuma za su yi baƙin ciki a irin wannan lokaci namu na demokuraɗiyya ya kasance an koma tsari irin wannan na soja na hana ɗan ƙasa 'yancinsa.
To, a kan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana muna ku kuma menene naku ra'ayin. To, kamar yadda muka ce, wasu 'yan Najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da shugabancin da aka ba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shugabanci wato yaƙi da ci hanci da rashawa a ƙungiyar tarayyar yammacin Afirka. Wasu sun shaida ma Hassan Maina Kaina ra'ayoyinsu game da wannan mukami da aka ba shugaba Muhammadu Buhari kamar haka.
Su tarayyar Afirka da sauran ƙasashen duniya da yawa akwai ababen da mu muke gani a nan cikin gida wanda su ba sa ganin su ba su san da shi ba, duk da cewa suna da wato wakilansu da suke nan, amma duk da haka ba su isa su san cikakken sirrin da ke cikin gida Najeriya kamar yadda ɗan Najeriya zai gan shi ba. Na ɗaya dai, ɗan Najeriya ya zaci da zaɓen shugaba Buhari cin hanci da rashawa a Najeriya zai kau, amma sai gashi an waye gari shekara biyu an shiga ta uku, ba mutum ko ɗaya wanda za a ce wannan babban mutum ne a ɗaure a gidan yari a garkame, duk da irin makudan kuɗaɗen da gwamnati ke cewa ta bankaɗo. Sa'annan shi kanshi Buhari yana hawan wato kujerar mulki, ya fara tsokaci yana nuna takaicinsa game da yadda waɗansu jami'an gwamnatin da ta shuɗe suka taimaka wajen cin hanci da rashawa a Najeriya. musamman shugaban babban bankin gonan babban bankin Najeriya wanda shugaba Buhari ya ce ya ji takaicin da aka rubuta a guntuwar takarda aka rubuta masa umurnin ya saki kudade makudai na daloli wato dubban miliyoyin daloli kuma ya saki waɗannan kudaden shugaba Buhari ya soke shi da rashin kwarewa ya soke shi da rashin gaskiya da sauransu amma har yau wannan gonan babban banki yana nan Buhari yana aiki da shi wanda ya nuna kaga a nan cikin gida dole mu muna ganin wannan na kaso ne
amma ga masana irin su Alhaji Bababa Abba dake zama dan masanin fika na ganin wannan nadi abin alfahari ne ga dukkan yan Najeriya
wato muna da matsala mu yan Najeriya shi waɗanda suka bashi wayannan ai ba ministocin Najeriya ne balle a ce suna idan saboda suna galkashi kowanne daga cikin wannan shugaban kasa ne kuma kasa ba karaman ba babba kowanne shugaban kasa yana daga daren da kasarsa idan yaje wani abun da bai dace ba ai ba bari sa za a yi ba kuma in wanda yake Buhari bai komi a game da cin hanci da rashawa ba ba rashin adalci da wuce wannan don kudin da aka samu a wajen irin bannan da aka yi ba a taba samu mutum da aka yi kasar nan mutanen da aka kama aka tuhumce su kotu ta yadda cewa sun yi wa'annan laifin sai Allah ya kitan su
yanzu dai abin jira gani shine irin rawar da shugaba Muhammadu Buhari zai taka wurin yaki da cin hanci da rashawa a mataki irin na kasa da kasa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Malakan ko alila ne mara aika sirra ne dana Allah
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla mun samu kiran farko daga Jigawa waye daga Jigawa
to kuna magana da Yusuf Babangaje mai trader ringin
to mallam Yusuf Babangaje menene ra'ayinka game da wannan mataki da sanata ya dauka
eh to gaskiya ina ganin wannan mataki da ya dauka yayi daidai ba dan komai ba Hausawa sun ce zama dan zaman lafiya yafi zama dan sarki da azo a ce an samu zaman an samu tashin hankali ko da dai mutun da ya raunuka aka samu ba tashe tayan ba kisa ba to kaga dai babu dadi dan haka yana da kyau wannan mataki da aka dauka yayi kyau kuma dama yana da kyau a ce datti sun ga wasu rigingimu za su fara ko ina ne yana da kyau a ce sun dauki matakin gyara tun kafin abin ya kasance
to mun gode mun gode Yusuf Babangaje bari mu je Sokoto waya Sokoto
daga Nasarawa
okay Nasarawa to waya daga Nasarawa
Biliyaminu ya ga Kanje Nasarawa Nigeria
to mallam Biliyami me ra'ayinka game da wannan batu
ra'ayina shine gaskiya ko koso ya ba mu yaya bu mai kyau
to me yasa ka ce haka nan
gaskiya ka ke so bubba
to
inda da shi shine ya kamata ba shi ya tara mun tuna ganduja yaki shi ya dauki girman ba damuwa yayi kyau
to madalla mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu je Kaduna waye a Kaduna na Kaduna kana ji na ayya ina ganin ko line na Kaduna ya tsunke ne muna magana ne akan me kuka gani menene ra'ayinku game da mataki ko matsayin da sanata Rabi Musa Kwankwaso ya dauka to mun dawo Kaduna da har yanzu waye a Kaduna
Lade ba yawa barka da lasariya.
Barka ka dai.
To, sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa.
Rigasa eh to mallam Murtala ja mu je.
To, wato wannan yin haka da kwankwaso ina son gaya ma Allah ta yi ne mutanen da ya burge. Wanda dama mun san mutum ne wanda al'umma rai ba ma wani kanawa ba na wani kasa na wani yanki arewa ma duk inda a kasar na aka taba. Sai ga an ce musu rayukansu kuma sai ga wannan abin yadda da za a yi a taɓa rayuka da lafiya nan kana da masoyansa ya haƙo to wallahi ya riga ya ga mutum nasara kuma su sani cewa duk ƙarfin da zai zamanto za ka faɗi da ƙarfin da ne don ka hana doka ko adalci da ake sa, to ƙarshen ƙarfin na fowar lokaci ya zama rauni ne. Muna ba su shawara don mutumin da ya samu dama ya fi ran zai sauka, kuma wannan daman tarihi zai mai da kanshi. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Murtala, bari mu je Adamawa. Kuma waye daga Adamawa? Waye daga Adamawa? Ko layin na Adamawa ya yanke ne? Ayya, layin Adamawa ya yanke. Muna magana ne akan me ya kuke kallon matakin da Sanata Rabiu Musa Konko sai dauka. Na to mun kuma sake samun kira daga Kaduna. Waye a Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam, me radio da koda. Menene ra'ayinka?
Na gode ogana. To alhamdulillah, a matsayina na mabiyin tariƙar kwankwasiya, wannan abin na tabbatar da cewa injiniya Rabiu Musa Kwankwaso gaskiya ya nuna shi dattijo ne arewa. Kuma ina roƙo ga dattijanmu na arewa kamar irin su Angon Abdullahi, dattijai ne wa'annan irin Sarkin Zazzau, ya kamata su zaure su shiga wannan magana, ya kamata a tulwace wannan abu. Amma tsakani da Allah, ina tabbatar maka da cewa wallahi wannan abin injiniya Rabiu Musa Kwankwaso ya nuna cewa shi ni da ne ba wai rula ba. Da haka su dan tuje yadda ya ci gaba da cin amana shi, muna nan lokaci ne zai nuna a tashi lafiya Alhaji Musa Garo.
To mun gode Musa Garo. Waye daga Taraba?
Haruna mai Taraba daga Dukari, jihar Taraba, Najeriya.
To Haruna, muna jin ka, amma don Allah ayi kalamai masu ma'ana ba masu tsauri ba.
Yawwa. Wato Alhaji Musa Kwankwaso ya yi mu abin da dattijo ake neman dattijo ya yi.
To
domin yau kana shugabanci. Idan yau kana shugabanci a ce kalasa ɗaya san kalaka ka kwaya ɗaya, wallahi ga ka hakura. Domin ɗawaini yadda ke karsa a lahira, in dai kai almajiri ne, to ka san ka zuba da jini mutum ɗaya, Allah zai kama ka da mummunan laifi a kai. To rashin zuwansa ne shi ne mafi alheri gare mu. Gaskiya ni ma ina so koko su kai a wukari ana za ta raba.
To mun gode Mallam Haruna.
Alheri na gare mu.
Bari mu je Jamhuriyar Nijar kuma. Waye daga Jamhuriyar Nijar?
Assalamu alaikum Ahmadu Lalo.
Wa alaikum salam. A sunana Ladan Ibrahim Ayawa.
Wakin bayan an yabi ta garo in ga ja'in ja tsakanin Musa Kwankwaso da shi da wadancan sanatakin nan.
To
ya kamata kamar shan so in ga da kai sai yabi guda su kuma a ce suna wannan raba ba ta hakan ga ba su hadin kai sai kamata ba. Shi a lura ayi ne ya kamata su koma ta biri guda ku shawara. Kuma ya sure da tarshi tuna ga wanga ba dan kai Musa Kwankwaso ya kamar da jidan suka bisa ga wannan ga sanjina su.
Na
gode Ahmadu Lalo, ni amma mala a daga dogon tsakiyar ya horon nisha.
To mun gode Ali. To waye daga Zuru?
Suna na Zuru Mamman, report area Zuru KB7 da aka fi sani da NNC.
To me ra'ayinka?
Wato ra'ayi na tsakanin da Allah game da abun da Kwankwaso ya yi ya burge duniya gaba ɗaya ba ma Najeriya ba.
To
kuma shi Ganduje yana ganin in haka da yake yi mai tace gare shi ya sani. Mu dai wallahi ba jahar mu guda da shi ba kusa ma muke ba, amma muna bunje daɗi kwarai abun da Kwankwaso ya yi. Ya nuna cewa shi namiji ne kuma dattijo ne na kwarai, don haka shi kuma Ganduje ya je can ya yi abu ko ya je kwarai ya sani ya yi ko ya yi na ba ya tafi, don haka ya je ya ci gaba da walakanci abun yi ne. Na gode ina godiya Nasiru Muhammad Kwankwaso area daga Zuru.
To Malam Nasiru.
Yawwa.
Muna magana ne akan me ra'ayinku. To amma ko mutane suna mun cewa wane ne? Waye daga Bauchi? Wane ne daga Bauchi? To me ra'ayinka?
Usain Tazarce ne daga Bauchi.
To Usain Tazarce, me ra'ayinka?
Me ra'ayina gaskiya game da abin da wannan yayi? Gaskiya haka ya yi daidai. Yawwa, ya yi daidai. Kuma gaskiya mutane idan sun shugabanci haka yake, domin wayannan su yi abunan su sani ba suna kara wa kansu bakin jini ne wayanda suke daukan wannan matakin.
To mun gode kwarai Malam Usaini. Bari mu kuma je Taraba. Waye a Taraba yanzu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da mai makwatabin sabon na Maryam da Maryam.
To na Maryam da Maryam, menene ra'ayinka?
Baban Maryam. Ra'ayina gaskiya abinda Rabiu Musa Kwankwaso ya kyauta,
to
haka ake son dattijo.
Allah kuma ya taimake shi in Allah da sai yayi rulin Najeriya.
To mun gode na Maryam da Maryam. Bari mu je Sokoto din shi waye daga Sokoto.
Eh na dai dai hawaye launi.
Lahiya Allah amma Allah dan ka share duwanka.
Eh to kana tare da Usman Ibrahim Bello Bonkari karamin hukumar mulki ta Binjai jihar Sokoto Najeriya.
Ina tare da
Usman Ibrahim Bello Bonkari.
To Usman me ra'ayinka game da wannan batun?
Eh to gaskiya wannan mataki da Senator Rabiu Musa Kwankwa ya doka abuna da ya dace kasancewa idan an ka je an ka kara tsakanin ne shi da gwamnati ne to talakawa ne kawai za su samu matsala. To kaga da wannan muke kira duk inda an ka samu irin haka shugabanni manyan jam'iyya su shigo ciki domin a ga cewa an kwantar da hankali al'umma sai a samu wata rana ta daban shi kuma ya zo shi gwada ta ce a bukin da zai yi. Da fatan Allah ya kawo mu zaman lafiya a arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba ki.
To amin malam Malam Usman Bello mun gode kwarai Malam Usman Bello da kuma kiran Malam Usman Bello ne muka kawo karshen kiran da zamu dauka. Halin yanzu yanzu kuma bari mu gangara ga shirin mu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Bari mu fara da Najeriya kasar da ta samu kaiwa wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin zakarunka na Afirka da ake ta yi yanzu nan bayan da ta samu nasara ci 2-1 akan kasar Angola a wasan da suka yi jiya a birnin Tangiers. Duk da kokarin da su ƴan Angola suka yi na sirama wannan cin da aka yi musu ko kuma akalla su tilastawa ƴan Najeriya a yi akai ga bugun daga kai sai gola na penalty kenan. Wannan yaran da ke karkashin jagorancin Salisu Yusuf sun dake suka na ƴan Angola wannan dama din wanda ya sa kashanta dai suka samu kaiwa wannan wasan kusa da na ƙarshe din wanda kuma ƙarshenta za su yi shi da Sudan. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Africa to Cup ta ce a taron da za ta yi GB ranar Laraba din mai zuwa din za ta tattauna batun Kamaru da bincikawa ta gani shi ko kamar ta yi shirin da za ta iya ɗaukan wasan cin kofin ƙalubalen ka na Africa na shekara mai zuwa ta 2019. Wani babban kusan sha'anin harkokin kasuwanci na ita kafin wato Roland Baga ya ji ya zagaya ita ƙasa kamar rudin tun ran 12 har zuwa 23 ga watan na Janairu domin ya ga shirye-shiryen da ta yi. Kuma mataimakin kuma shugaban sashen sadarwa na hukumar kafin wato Junior Binyam ya ce su wanda suka yi binciken za su aiko da rahoto na musamman wanda kuma zai zama cikin ajanda taron da ita kafin za ta yi ran 31 ga wannan wata na Janairu. Daman dai an daɗe ana ta nuna damuwa game da ko ta kamar ta shirya ɗaukar ɗawainiyar wannan wasa ɗin musamman tun daga lokacin da shugaban CAF ɗin Ahmad Ahmad ya faɗa a watan Agusta da ya wuce cewa sai kamar ta yi da gaske domin tabbatarwa shugabannin Afirka cewa ta shirya ɗaukar wannan nauyin. Nauyin ɗaukar wannan wasannin ɗin ya ƙara ƙarfi a kan Kamaru bayan da aka ƙara yawan ƙungiyoyin da suke cikin wannan gasa ɗin ta cin kofin ƙalubalen ka na Afirka daga 16 zuwa 24 wanda kuma yasa ita Kamaru ta yanke shawarar cewa za ta yi amfani da birane guda biyar domin gudanar da wasannin. Biranen sun haɗa da Bafusam da Duwala da Garwa da Limbe da kuma shi babban birnin ƙasar wato Yaounde. Kamaru dai yanzu haka ita ce zakaran da ke riƙe da wannan kofi ɗin na Afirka na wannan lokaci da muke ciki tun bayan nasarar da ta samu a gaban inda ta gwabce ƙasar Misira da ci 2-1 a wasan da suka yi na cin wannan kofi ɗin a shekarar 2017. Ragashe Koriya ta Arewa ta ce ta soke wani wasan al'adun gargajiya da za su yi da ƙasar Koriya ta Kudu a ran 4 ga watan nan mai zuwa na Fabrairu wanda wato wani shirin share fage ne ga wasannin Olympics da za a fara wanda kuma su ƙasashen biyu suka yanke shawarar cewa a wannan karo za su tafi tare da juna su yi su a maimakon ƙasa ɗaya. Koriya ta Arewa ta ce ta ɗauki wannan matakin soke shi wannan wasan al'adu ɗin saboda wasu matakai da ta ce tana gani na ci mata mutunci da wasu 'yan Koriya ta Kudu suke yi. To jima abin da ya sauka a shirin labaran wasan wannan Litinin kenan sai wata in Allah ya kai mu huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A watan Janairu, babban Attorney General na Amurka Jeff Sessions ya sanar da kafa wani kwamitin lauyoyi ƙwararru da zai yi aiki akan lamarin fataucin masu safarar muggan ƙwayoyi ta'addanci masu aikata manyan laifuka da sarrafa kuɗaɗe ta hanyar haram. Aikin ƴan wannan kwamitin shine gudanar da binciken ɗaiɗaikun mutane da cibiyoyin sadarwa da ke baiwa Hezbollah tallafi da sauran batutuwan da suke da alaka da ayyukan da aka yi a ƙarƙashin wani tsari waishi Cassandra na jami'an tsaro masu ƙaiƙaitar ayyukan safarar muggan ƙwayoyi da makamantansu wanda ƙungiyar Hezbollah take gudanarwa. Muƙaddashin Attorney General John Cronin na sashen binciken manyan laifuka na ma'aikatar shari'a ne zai kula da hukumar HFNT kuma zai haɗa kai da masu bincike daga hukumar da ke yaƙi da masu ma'amala da muggan ƙwayoyi ko DEA. Da ɓangaren bincike na musamman na hukumar ofishin bincike na gwamnati na musamman da hukumar tsaron cikin gida ta Amurka da kuma attorney shugabannin shari'a na jihohi masu lura da binciken manyan laifuka da sauransu. Hukumar shari'a za ta tabbatar ta binciki komai da komai saboda kawar da duk wata barazana ga al'umma daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda da dakatar da annobar miyagun ƙwayoyi a cewar attorney general ɗin na Amurka. A ƙoƙarin da Amurka ke yi na kare al'ummarta daga barazanar waɗannan abubuwan, hukumar shari'a ta gwamnati za ta kawo masu bincike da masu saka ƙara domin tabbatar da cewa shirin binciken Cassandra da ma wasu makamancin wannan binciken, ko da wanda suka wuce ne ko na yanzu, an ba su duk abin da suke bukata da lokaci domin kawo ƙarshen binciken, a cewar Jeff Sessions. Kwamitin zai gabatar da ƙararraki da zai hana zagayar kuɗaɗe ga ƙungiyoyin ta'adda da ke ƙasashen, kuma hakan ya wargazar da safarar miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa. Bincike da kuma gurfanarwa a gaban shari'a na ƙungiyoyin ta'addanci, mutanen da ke safarar miyagun ababen sha masu sa maye shine babban abin da wannan ma'aikatar ta sa a gabanta, a cewar muƙaddashin Attorney General Cronin. A bisa umarnin ma'aikatar shari'a, hukumar HFNT za ta yi amfani da duk wani makamin aiki da take da ita domin bincike da kuma ƙarar duk waɗanda ke bayar da kuɗaɗen tallafi ga Hezbollah a ƙoƙarin Amurka na kauda ƙungiyoyin ta'addanci da masu safarar miyagun ƙwayoyi. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta ƙaice.
Wani jami'i a hukumar binciken sirri ya bayyana cewa a yau Litinin, Andrew McCabe na biyu mafi girma a hukumar binciken sirri ta FBI, wanda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya soka a bainar jama'a bisa zargin da ake yi mishi na ɓangaranci a hakan harkokin siyasa, ya bar aiki makonni da dama kafin wa'adin aikin shi ya cika a watan Maris. A yau Litinin an kwashe kusan mutane 1,500 bayan da rafin Seine da ke birnin Paris ya tumbatsa ya ƙaru da tekun mita 4 sama da yadda zurfinsa yake, bayan da aka yi ta tafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a cikin watan nan na Janairu. Jami'an ƙasar Somalia sun sanar da cewa an kashe wani babban kwamandan sojojin Somalia tare da 3 daga cikin masu gadin shi, biyo bayan wani kwantan ɓauna da mayakan Al-Shabab suka yi a kusa da ƙauyen Lagbaye da ke kudancin ƙasar. A halin yanzu kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ba ta son yi wa ƙungiyar ta'addar Taliban da ke Afghanistan magana a kan munanan harurrukan da ake ta kaiwa a Afghanistan ɗin. Shugaban yana faɗar hakan ne a lokacin da yake wani zaman cin abincin rana tare da 'yan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kawo mishi ziyara a yau Litinin.
To, madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe kuma ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko hadda shirin tsakan mai wuya na Aliyu Mustapha Sakwato. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ita Hafsat Bello ɗan mai tsoro da ta taimaka domin gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya ba da umarni, sai injiniyan mu Justin. Ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya da alheri.